Gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abunin yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 24 ga watan Disambar shekarar 2018. Muhammadu Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasar Turkiya za ta kakkaɓe ɗan abin da ya rage na mayakan ISIS bayan janyewar sojojin Amurka. Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutane da suka mutu sanadiyar tagwayen fashe-fashen da suka auku ranar Asabar a kusa da fadar shugaban ƙasa ya haura zuwa 30.
To yaushe za ku janye daga kan titunan saboda motoci su wuce?
A'a, wallahi babu lokaci, sai in an ci ana tsawata mana su. In ba tsawata mana su, wallahi in za a yi kwana goma muna nan bisa kan bakanmu.
Daya daga cikin yan gudun hijiran da suka yi zanga-zanga kenan a yankin karamar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara, inda suka rufe babbar hanyar Gusau zuwa Zaria saboda kan abin da suka kira halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu kan matsalancin rayuwa da suka shiga sanadiyar hare-haren yan bindiga da kicin-kicinyewa a yankin. Sannan za ku ji cewa mabiya addinin Krista a sassan duniya na ta shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a gobe Talata. To ko wanne kira malaman addinin Kristan ke yi a wannan lokaci?
Dukkan malaman addinin Krista su yi wa'azi akan salama, yadda zamu samu zaman salama, za a yi bikin Kirsimeti a cikin kwanciyar lafiya, kuma a waye gari muna yabon sunan Allah.
Muna tafa da ƙarin bayani sannan kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan Adam. Baya ga haka akwai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yau Litinin, shugaban Indonesia Joko Widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi a mashigar ruwan Sunda na kasar. Shugaban ya duba barnar da ta auku a otel din Mutiara da ke gandun shakatawar nan na gaban ruwan Karita da ke lardin Batan. Hukumar kai daukin gaggawa ta Indonesia ta bayyana yau Litinin cewa jimlar mutanen da suka mutu zuwa yau ya kai 281, kuma mutane 1,016 sun ji raunuka, sannan ana neman mutane 57. Mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa ta kasar, Sutopo Purwo, ya ce adadin waɗanda suka mutu zai ci gaba da karuwa. Hukumar nazarin yanayi da kuma karkashin ƙasa BMKG a takaice ta ba da rahoton aukuwar aman wuta a tuddan Karkato da misalin ƙarfe 9 na dare agogon yankin ranar Asabar. Daga bisani kuma, wato bayan kimanin minti 30, sai ambaliyar ruwan tsunami ta auku. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Turkiya za ta murkushe sauran 'yan ta'addan ISIS a Siriya bayan Amurka ta janye sojojinta. Jiya Lahadi, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada masa cewa zai murkushe abin da ya rage na mayakan ISIS, kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa. Gashi kuma, Turkiya makwabciyar Siriya ce. Trump ya ƙara da cewa sojojinmu za su dawo gida. Da safiyar Lahadi, Trump ya ce shi da Erdogan sun tsara yadda Amurka za ta janye sojojinta a wata hira ta wayar tarho da suka yi mai tsawo. Mahukunta a ƙasar Somalia sun ce yawan mutane da suka mutu sanadiyar tagwayen hare-haren bam a kusa da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu, babban birnin ƙasar, ya haura zuwa 30. Daraktan sashen hulɗa da jama'a na hukumar yankin Benadir, Mukhtar Daga, ya ce wasu mutane kuma 54 sun jikkata. fashewa ta farko a ranar ta Asabar ta auna wani wurin duba ababen hawa ne da ke kusa da ginin wasanni na ƙasa da kuma mashiga ta baya ta fadar shugaban ƙasa. Fashewa ta biyu kuma ta auku a kusa da ta farko. Kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin wannan harin. A cikin waɗanda suka mutu a fashewar bam ɗin na farko, har da wani fitaccen ɗan jaridar Somalia, Awil Dahir Salad, wanda yake aiki da wani gidan talabijin a London a matsayin mai gabatar da wani shiri mai suna Dude Wadag. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ƙasar Pakistan ta yanke wa tsohon Firayim Minista Nawaz Sharif ɗaurin shekaru 7 a gidan yari saboda aikata almundahana. An zarge shi da mallakar kadara fiye da albashinsa da sauran tabbatattun hanyoyi da yake samun kuɗin shiga. Sharif zai iya ɗaukaka ƙarar. A watan Yuni ne kotu ta yanke wa Sharif hukuncin ɗaurin shekara 10 a gidan yari saboda kama shi da kotu ta yi da laifin sayen gida mai tsada a London. Ya ɗaukaka ƙara kuma an sake shi akan beli a watan Satumba. An rufe wasu ofishin gwamnatin tarayyar Amurka akalla har zuwa ranar Alhamis. Akwai alamun rufewar na iya ɗaukar tsawon kwanaki ko makonni. Biyo bayan jan daga da shugaba Trump ya yi na buƙatar kuɗaɗen da zai gina katanga tsakanin Amurka da Mexico, wanda 'yan jam'iyyar Democrat suka ƙi amincewa. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa hanya ɗaya da za a magance matsalar miyagun ƙungiyoyi, ƙwayoyi, safarar mutane da wasu manyan laifuffuka ita ce mu samar da tsaro a bakin iyaka, wanda kowa ya san haka. Babu yadda za a iya samun tsaron bakin iyaka ba tare da katanga ba. Da tsakar dare, shugaba Trump ya yanke shawarar rufe gwamnati saboda bagidajiyar buƙatarsa na gina katanga, a cewar sanata na biyu a girma ɗan Democrat Dixon Durbin. Wata gamayyar ƙungiyoyi a Sudan ta ce tana shirin durƙusar da gwamnati da abin da ta kira wata gagarumar zanga-zangar aiki ta sai baba ta gani, wanda ma'aikata za su yi. Likitoci da sauran ma'aikatan asibitoci sun ce ba za su yi aiki ba yau Litinin. Masu buƙatan jinyar gaggawa kawai za su duba. Gamayyar ƙungiyoyin ta yi kira ga 'yan Sudan da su ci gaba da zanga-zanga a kan tituna domin nuna adawa ga gwamnatin Bashir, wadda aka fara a satin da ya gabata saboda ƙarancin abinci da mai da kuma tashin farashin biredi.
Amina Buhari Auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, mabiya addinin Krista a sassan duniya na ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu. Dangane da haka, wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke Yola a jihar Adamawa ya shirya wata tattaunawa da hukumomin tsaro da kuma wani malamin addinin Krista kan shagulgulan na Kirsimeti. Ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
Masu sauraro, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Yola. Yau za mu tattauna ne abin da ya shafi shirye-shiryen da ake yi na bukin Kirsimeti, kuma don tattaunawa za mu taɓa abin da ya shafi haka tsaro da kuma su kansu shugabannin addini. Tare da ni akwai kwamishinan 'yan sanda a rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, Alhaji Abdullahi Rimi Ibrahim, da kuma ɗaya daga cikin limaman addinin Krista, wato Reverend Morris Kwaranga. Barkanmu da warhaka.
Ya.
To kaman
assalamu alaikum.
To alaikum assalam. Barka, rabar barkanmu da warhaka.
Na gode. Salam.
Yanzu gashi ana shirye-shiryen bukin Kirsimeti, bari su ma kaman ku hukumomin tsaro, Alhaji, me kuka yi a bikin Kirsimeti da sabon shekara na bana, musamman a jihar da kake?
Eh, alhamdulillah, yadda muka ga mun gode tukun ma da ka kira mu. Don yanzu da ka kula mu yau dinnan da safin nan meeting muka yi, bayan mun yi da management na kusa da mu, mun yi da DPOs duka. Yanzu na ga hanyar komawa, ba don komai don mu tabbatar yau da daddare zuwa gobe da safi tukuna. Activities za a churches, don churches na da yawa mun yi covering din su iyakan gorgodo. Patrol a cikin gari mun kara yawan motoci da su yi sentry a cikin gari, mun tara yawan in kara yawan yan sandan da za su yi aikin dare don yadda abubuwan za su tafi. Mun kara gaskiya matukar muna kuma zai amfani da wannan dama mu gode wa Inspector General Police wanda ya karo mana yan sanda, ya karo mana motoci da za mu wannan sentry ne. Mun yi akan kokarin mu, yanzu dai muna roƙon jama'a ne su ƙara ba mu haɗin kai.
Rarren kaji abin da su hukumomin tsaro suka yi, ko kuma a bangaren ku na shugabannin coci me kuka yi domin a samu an gudanar da wadannan bukukuwa na Kismet lafiya?
Kamar yadda shi babban shugaban Krista na wannan Adamawa State Bishop Stephen Dami Mamza yana kira ga dukkan malamai addini Krista su yi wa'azi akan salama, yadda zamu samu zama salama, za a yi bikin Krismeti a cikin kwanciyar lafiya, kuma a waye gari muna yabon sunan Allah a cikin abubuwan da muke yi, kada wani tashin hankali. Muna godiya kuma ma jami'an tsaro da steps da suka dauka domin su tabbatar mana cewa wannan bikin Krismeti da sabon shekara an gama shi na lafiya.
Alhaji, kaman a wadannan akwai tafiye-tafiye da makamantansu, an ce haka tsoro ba na mutum ɗaya ba ne, kaman wani gargaɗi za ku su jama'a tun da ku ta fannin naku ga matakan da kuka ɗauka, su kuma jama'a kuma fa?
Jama'a, da farko dai tukunan mu san cewa inda right din wani ya kare ya fara ya kare na wani yana farawa a lokacin, saboda haka shi ne muke magana. Akwai irin masu amfani da knockout din nan, har yanzu da dan burbudin damuwa da muke so mutane su samu kwanciyar hankali, wannan knockout din yana tada hankali. Na biyu shine shaye-shaye, na biyu shine tukin ganganci, na hudu shine overloading. Da aka ga wani zuwa idan za a tafi wasa ko za a je bakin kogi ka ga an cika mota makil ana ta ganganci da sauransu, abubuwan da suke faru ne bai dace ba da yawa mu yi, kuma muna jingles yanzu za mu fara gidan radio da sauransu mu ƙara nuna jama'a mahimmancin haɗin kai da kwanciyar hankali. Yanzu abin da muke ciki kenan.
Reverend, muhimmancin Kismeti kawai a zauna a coci ne ko kuma akwai wani muhimmanci da jama'a ba su sani ba?
Wato bayan da aka tashi a church ya iya kai ziyara, za a iya yi bikin rawa da sauransu a cikin anguwa, amma banda tashin hankali duk abin da ya shafi ketare dokan kasa da ya shafi zaman lafiya, kamar yadda muka ji jefa knockout da sauransu an hana. So muna kira ga dukkan mutane su kiyaye doka domin mu yi zaman lafiya, mu gama biki kuma lafiya.
Yanzu waɗannan matakai da kuke sa wani zai tana kaman kan cewa alƙariyu ne, kaman ƙauyuka kuma fa wani mataki hukumomin tsaro suka ɗauka?
Ai, daɗin abun shi ne ɗan sanda yana nan a ko'ina ne yanzu, ko ba division ba, muna local gama 21 ne, amma division ɗinmu sun kusa wajen 35, saboda haka kaga muna cikin akasarin ƙauyuka. Kuma da yake mun samu haɗin kai da irin 'yan ƙananan kaman maharba da sauransu, kuma ga haɗin kan civil defense da sauran security agencies dai, za ka cewa kusan ko ina muna covering ɗinsu. Za ka tarjiya kamar a wani local government ne, da yawa kamar ƙauyukan babu coci ko kuma za su shigo local government headquarters, ko kaga mun samu sauki a wannan wajen. Duk irin wannan abun mun riga mun operation order, abin da ake kira, mun riga mun tura kowa ya san inda ya kamata ya inda yake daga ran hasabun shekara. Duk program da muka shirya mun shirya shi har zuwa sabon shekara ne, kuma in Allah da zamu bi shi daya bayan daya. Fatan mu da ta mu a ƙara ba mu haɗin kai, a ƙara hakuri da mu don mu samu biyan bukata. Duk
kwamishinan yan sandan jihar Adamawa kenan Abdullahi Yarima Ibrahim a tattaunawar da suka yi da wakilin Ibrahim Abdulaziz, tattaunawar da ta hada hadda Reverend Morris Koiraga. To daga batun Kirsimeti sai na zanga-zanga, inda da sanyin safiyar yau 'yan gudun hijirar da suka tsere wa gidajensu sanadiyar hare-haren 'yan bindiga a jihar Zamfara a yankin karamar hukumar tsafi suka rufe babbar hanyar Gusau zuwa Zaria saboda abin da suka kira halin ko in kula da gwamnati ke nuna musu dangane da matsananciyar rayuwa da suka shiga sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da suka ƙi cinyewa a yankin. Daga Sokoto ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne aiko mana.
Lamarin ya soma ne da zanga-zangar lumana, inda ɗaruruwan 'yan gudun hijirar akasari mata da yara da ma tsofaffi suka tattaru a garin tsafe ta jihar Zamfara, suka kuma toshe babban titin Gusau zuwa Zaria, lamarin da ya yanke zirga-zirga a titin. Masu zanga-zangar na nuna damuwarsu ne akan jerin hare-hare da 'yan bindiga suka kwashe tsawon kimanin makonni biyu suna kaiwa a garuruwan da ke gabashin karamar hukumar mulkin tatsafe, wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama. Wasu ɗaruruwa kuma suka yi ƙaura daga muhallansu. Santuraki wani mazaunin garin tsafe ne ya kuma bayyana min yadda lamarin ya fara.
Yawa magana 'yan gudun hijira ne wanda 'yan bandin suka je suka kona garinsu da sauransu suka kakkashe wasu suka kone musu dukiyoyi kamar irin ƙauyuka haka daban-daban irin nan gabacin tsafe a Saula a Buke-Buke Wailare a Doka to da sauran ƙauyuka da dama wanda sati biyu zuwa yau babu ranar da ba a shiga ƙauye da za a tada mutane. To amma jami'an tsaro waɗanda aka turo mana kamar sojoji tsakani da Allah ba su da umarnin komi jiragen sama suna katsina amma wanda za a yi magana da shi jirgin ya motsa sai yana Abuja sai ya bada umarni mutane suna cikin halin ha'ula'i shine su kuma mutanen nan da suka zo suka yi gudun hijira suka zo tsahe mun dawo sallar asuba gari ya dan fara haske haka sai na gansu sai ana blocking na hanya ni ke faruwa ai za a rufe hanya sai an ji abin da gwamnati ta yi.
Na sami zantawa da wasu masu zanga-zangar a lokacin da suka mamaye babban titin.
Kusan satin mu dunan garin kuma waje muke kwana da matanmu da yaranmu duka sunan waje suke kwana ga sanyi an kone mu gidaje an kashe mu.
Khadija Muhammadu daga ƴan kuzo. To mun zo an gudan hilani sun kore mu sun hana mu zuba lahiya sun kone mana abinci sun kakkashe mana mazaje da jariri an haife su sun sako sun raba shi biyu sun yi su a wanga tashi hankali ya muna yawa. Kuma zan mu da matan mu na ko muna zanga-zanga tunda mun ga gwamnatin bata kula da mu mu kula da kanmu.
To yaushe za ku janye daga kan titunan saboda motoci su wuce?
A'a wallahi babu lokaci sai an ci ana tsawata mana shi in ba tsawata mana shi wallahi in za a yi kwana goma muna nan bisa kan bakanmu.
To sai dai daga bisani lamarin ya dauki sabon salo bayan da masu zanga-zangar suka kwarara zuwa cikin gari suka kuma cinna wuta tare da kona sakatariyar karamar hukumar mulkin tatsafe Kurmus har ma da wasu gidaje da motocin al'umma.
Zanga-zanga ta lumana ce to nan daga baya sai suka je sakatariyar ta local government sun kone ta sun sa mata wuta da duk motocin da ke ciki da gine-ginen wani gehe mafi yawanci ya kama da wuta.
Na nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara akan lamarin hakan bai samu ba. To amma kwamishinan watsa labaran jihar Sanda Muhammad Danjari ya ce tuni da aka shawo kan matsalar bayan da aka tura jami'an tsaro.
Ito gwamnati ta aika da jami'an tsaro kuma an kwantar da tsarzumar da annan titi kuma yanzu ga garin tsaye an sa mata doka ta ɓace wato kafiyu daga nan har zuwa ƙarshen shidda. Sai dai mutane masu wucewa su je Kano ko ina masu wucewa da garin su kuma duk an sa security su masu yaya suna da ikon su wuce. Amma mutanen gari an ce kowa zana cikin ɗaki gidan shi kafin a ga abin da Allah ya yi.
'Yan gudun hijirar sun kwararo ne a garin na tsafe daga garuruwa fiye da 15 da ke fuskantar hare-hare a kusan kowace rana ta Allah. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Allah na magani talakawa ma na magani ko ga dan tilar mu kula da su. Tunda jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila.
To a gaida Murtala kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo nan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18 nan gaba kadan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email. Amma yanzu ga shirin ilimi tare da Yusuf Aliyu Harande.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a wannan makon ma shirin zai yi waiwaye cikin wannan shekarar don tuna muku wasu batutuwa da muka tattauna. A farkon shekarar mun tattauna da Dr. Usman Isyaku na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria wanda ya mana tsokaci akan muhimmancin sabunta manhaja wanda yake cewa ta haka ne kawai za a iya daidaita tsarin ilimin kasar da na sauran kasashe da suka ci gaba a duniya.
Mai dan taɓa komai na da shekara 20 ko 30 ko 10 wace duniya da ilimi ta riga da ta wuce ta kazo ka koya ma yaro idan ka yaye shi daga jami'a ya fita sai ya zama a wurin da za a dauke shi aiki kayan aikin ko kuma irin waɗannan tunanin ban na zamani da ake a wannan bangaren sai kaga ya zama ba ko a gurin shi ko a gurin ta. So maganar manhaja babban magana ce da kamata a ce wai sai an kewaye table a abin da kamar za ka safin nan manhaja koyar da yara ba zama ake a kewaye table a yi ta ba ana ɗan yin ta kaɗan kaɗan amma malamin su suke duba me yaran suke bukata ina hankalin yare ya karkata, ina hankalin duniya ilimi ya karkata, ko wani abu su koya ma yaran kai. Kara wani abu a cikin manhaja ko a cire shi sai zama shi an kewaye tebur, an yi turanci, an yi takarda, an ɓata lokaci ga wanda ba shi da wani amfani.
Shin wai an samu wani sauyi ko a ce wani yunkuri mahukunta ke yi na ganin an sabunta manhaja lokaci zuwa lokaci? Har ila yau a cikin wasu shirye-shiryen namu da suka gabata, mun duba matsalar da iyaye da ɗalibai ke samun kansu a duk lokacin da aka ce an kawo ƙarshen zangon karatu.
Sunana Ibrahim Abdulaziz, ina SS3 a 2. Dalilin da yasa har yanzu ban biya kuɗin WAEC ba shine gaskiya yanzu halin da ake ciki yanzu ba a samu kuɗi, amma nayi kokari da aikin da nake zuwa, nayi kokari na tara 5000, nazo makaranta na depositing, to abin da rage mun shine 10,100 naira, gashi kuma lokaci ya kure, to muna nan dai ma ta buga buga da ni da mahaifina, ya ce in Allah da za a samu a ƙara cika mun sauran, da kuma yanzu bayan wannan ma in Allah ya sa mun gama akwai jam da yake jiranmu, sannan bai zama lalle kuma a ce zama ɗaya ka cinye jarabawan ba, ka zama fa ka samu credit ɗinka. Kuma gaskiya ni na ɗauki abin ma kamar ana mana kasuwanci ne da jarabawan wayar da neku, don bai zama lalle a ce zama ɗaya ka zauna ka ci ba.
Sunana Lukman Jima, amin SS3, ban biya kuɗin WAEC ba har yanzu, kuma baba mu ya ce bai da kuɗi ne, kuɗin ma ya yi mai yawa, gashi kuma mu a gida muna da yawa. To yanzu ni wai sai next year ma.
To gashi makarantar gwamnati kake ba nan ma kuɗi ba, kuma gashi kana korafi akan cewa kuɗin ya muku yawa.
Abin ya yawa, saboda karatun ba zai shiga ma. Kana nan ka zo aji, maybe ma baka ci abinci ba ka zo makaranta, kuma ga wasu kuɗaɗe kuma wai suna ana so wai zaka biya su. Da me zaka ji? Da karatun zaka je ka ji kana sauraron jarabawa sai to da koko da kuɗin da zaka je ka biya ka zo kai jarabawa. Mutum na hawa cikin jime ina ina na samu na ci na safe na zo, ila kuma shikenan in na je na rana yare yare ka makami. In tun ina aji na jin yunwa, to tiya kuma zan tara kuɗi in je in biya wai har dubunnai. Kuma babban matsala abin da ake samu yanzu ba ma ka zo kai jarabawan ba, cin ma yanzu ya zama wahala.
Ba ka ganin saboda ba kwa mai da hankali a karatu ne shi sa wa kwaci?
Ba za a ce ba hakan ba. Akwai inda ba sa mai da hankali akan abin da ake koya musu, akwai kuma waɗanda suna mai da hankali, amma me wani abun daga can su masu gudanar da ita jarabawan, ma'ana sakamakon wani lokacin gaskiya da gurin su ake samu, kamar yadda nan zaka samu wannan da suna karatu iya karatu su ga sun ci, sai kaga kuma wasu cin ba, wanda kuma za ka ga gashi bai wannan ba kuma sai kaga kuma ya ci jarabawan, to abin da ke dore mu na hankali ke.
Mai sauraro zai ce ya zuwa yanzu wani canji aka samu? Har yanzu dai akan batun na tsadar kuɗaɗen jarabawa da kuma makomar wasu ɗalibai, wasu da suka bayyana muna halin da suka tsinci kansu.
Ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suka samu admission bana a cikin wannan shekara ta mu ta 28. Gaskiya akwai matakai masu ɗimbin yawa da ake bi. Shi jam ana biyan 5,500 ga wahalhalu da za ku sha, sannan bai zama lallai idan kika rubuta jarabawan ba za ki ci, ko kuma in kin ci bai zama lallai makarantar da yake sa za su baki admission ɗin. Sannan post UME ma in kai za ka ci, amma kuma sai ki admission ya zama wahala. Jam na yi su kuma duka jarabawan da nayi na ci su. Kin ga kaman wancan shekaran da nayi na samu 248 a jam ina, amma kuma still na nemi makaranta ba su bani ba.
Nayi jam na samu 207 amma kuma ba su ba admission ba. Ina alƙawarin cewa duk wanda suka ci 200 and above next year ba za su yi ba for even 3 years. Kuma din mun ga iman har a ci ba mun gani abun, amma sai da aka so kuma suka ci ayan sai an sake jam. So this year da na samu admission jam na sake yi, bayan sun faɗi haka din a CV gashi nan publicly kowa sun cewa jam will last for 3 years. This year da dole za a sake yin jam,
kuma kuɗi za mu sake biya,
kuɗi za mu sake biya da kowa zai biya wanda bai yi last year. To kuma ni kuma har ma a gida an fara gajiya, ana tunanin ko dai ko in aure kawai, kuma da ma ana lallabawa ne, kuma ne yayin ka can arewa je ma san arewa ana dai ne ba wai dai dan ji an abun ya kai zuciya bane.
Har ya zuwa yanzu dai tambayar bata kare ba, wai shin wani hali ake ciki ga shekara ta zo ƙarshe? Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu litinin mai zuwa, wadda ita ce za ta zama litinin ta ƙarshe a wannan shekarar ta 2019, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya ta musamman ga ɗaukacin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta shirya kuma ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin
neman. Kanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Boda a jihar Jigawan Nigeria, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Tunda gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara sun kasa kuma sun gagara kawo ƙarshen wannan zalunci da kisan gillar da ƴan ta'adda ke yi wa ƴan uwanmu mazauna a jihar Zamfara, to ya Allah mu mun san babu abin da ya gagare ka. Ka kubutar da talakawan jihar Zamfara, ka kuma kawo mana ƙarshen waɗannan masifin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Bashar Kansala, mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji, jihar Kebbi, inda shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa. Gaskiya zargin da aka yi wa gwamnati shugaba Muhammadu Buhari ba daidai ba ne wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Babu ƙamshin gaskiya a ciki, domin duk ɗan Najeriya kuma mai kishin ƙasar shi ya san gwamnati shugaba Buhari na iya ƙoƙarinta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. A kuma wasiƙa daga Asma'u matar Bashir Kansala, sojan Najeriya Dirin Daji a jihar Kebbi, inda ita kuma ta ce, Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Gaskiya ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara tashi tsaye wajen ganin ta magance matsalar tsaro, musamman a jihohin Borno da Zamfara, ganin yadda ƴan fashi da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa suka kashe akalla mutum 40 cikin mako biyu a yankin ƙaramar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara a Najeriya. Ya Allah, ka ƙara kawo mana ƙarshen mayakan Boko Haram da masu garkuwa da mutane a ƙasarmu Najeriya. To amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam, inda shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa. A yau na rubuto muku wasiƙa ce don mu yi tadda Allah wadai akan har-haren ƴan bindiga a ƙaramar hukumar tsafe da ke jihar Zamfara, wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane kimanin 40. Da fatan hukumomin tsaro za su tashi tsaye don ganin an kawo ƙarshen waɗannan ƴan bindigan.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Yau Litinin shugaban Indonesia Joko Widodo ya zagaya ya gane ma kansa irin barnar da ambaliyar ruwan tsunami ta yi a mashigar ruwan Sunda na ƙasar. Shugaban ya duba barnar da ta auku a otel ɗin Mutiara da ke gandun shakatawar nan na gaban ruwan Karita da ke lardin Batin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Turkiyya za ta murƙushe sauran 'yan ta'addan ISIS a Siriya bayan Amurka ta janye sojojinta. Jiya Lahadi, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya jaddada masa cewa zai murƙushe abin da ya rage na mayakan ISIS, kuma shi mutum ne da zai iya aikatawa. Gashi kuma Turkiyya makwabciyar Siriya ce. Mahukunta a ƙasar Somalia sun ce yawan mutanen da suka mutu sanadiyar tagwayen hare-haren bam a kusa da fadar shugaban ƙasa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar ya haura zuwa 30. Daraktan sashen hulɗa da jama'a na hukumar yankin Benadir, Muktar Daga, ya ce wasu mutane kuma 54 sun jikkata. Wata kotun ƙasar Pakistan ta yankewa tsohon Firayim Minista Nawaz Sharif ɗaurin shekaru 7 a gidan yari.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu mu da ita Amina Buhari Auna da Tatiyani gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗin sa, sai injiniyan mu Malam Suleiman Tarawali. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Kada ku nisa, yau da gobe za su yi magana ne kan batun 'yan uba. A yi sauraro lafiya.